Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya da ke birnin Gwani. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a 16 ga watan Fabrairu shekarar 2018. Hafsat Bello dan mai sauraci tare da Mahmud Lalo. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran.
To, ɗan sanda a Najeriya sun tabbatar da kashe mutane 18 a jihar Zamfara da wasu ɗan bindiga suka yi. An ba da umarnin a ci gaba da rike matashin nan ɗan shekaru 19 da ake zargi da kisan mutane a nan Amurka. Yunkurin da gwamnatin Somalia ke yi na kwashe 'yan ƙasarta daga Libya ya samu turjiya.
So, kani labaran duniya kenan. Muna da rahoto akan alwashin da Amurka ta sha na taimakawa wajen magance matsalolin makiyaya da manoma a Najeriya.
I'm looking forward to seeing some of the best tea produced and where that tea and maybe the
Ila yau muna Najeriya inda rundunar sojojin saman ta ce kokarin injiniyoyinta na samar da kayan yaki a cikin gida na ci gaba da samun nasara.
Air Force Research and Development Center successfully repaired the CH-3A Amman combat aerial base.
Duk za ku ji fasarar kalaman a cikin rahotanninmu. Sai kuma Jamhuriyar Niger inda jam'iyyun hamayya suka yi watsi da tayin sake komawa kan kujerunsu na majalisar CNDP. Ko menene dalili? Za mu ji duk wannan amma sai bayan cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. ‘Yan sanda a Najeriya sun ce wasu ‘yan bindiga sun harbe har lahira wasu mutane 18 a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin ƙasar. Kakakin ‘yan sandan jihar ta Zamfara, Muhammad Shehu, ya ce ‘yan bindigar ɗauke da manyan makamai sun yi wa wasu mazauna karkara kwantan ɓauna ne a lokacin harin, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya tabbatar. Ya ƙara da cewa ‘yan bindigar wani gungun masu aikata manyan laifuka ne waɗanda aka hana su satan shanu. Ko da ke wasu kafofin yaɗa labarai a Najeriya sun rawaito cewa mutanen da 'yan bindiga suka kashe sun kai 40. Wannan hari shine na baya-bayan nan a jerin har-haren da 'yan bindiga ke kaiwa a ƙauyukan da ke arewa maso yammacin Najeriya a yayin da suka je satan shanu. Ƙungiyar haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce dubban mutane sun fice daga muhallansu kana an kashe mutum 168 daga farkon wannan shekara, sanadiyar rikicin manoma da makiyaya a jihohi 5 da ke Najeriya.
An ba da umarnin a ci gaba da rike matashin na ɗan shekaru 19 da ake zargi da kisan mutane da yawa a Amurka bayan da ya yi wata takaitacciyar bayyana a gaban kotu. Nicholas Cruz, wanda ake tuhuma da laifuka har 17 kan kisan da ake zargin ya shirya ya kuma aiwatar, ya bayyana ne a gaban wata kotu da ke Florida. Ya halarci zaman kotun sanye da ankwa a hannayensa da kuma wata rigar fursunoni. A lokacin zaman lauyansa bai kalubalanci umarnin da kotu ta bayar na cewa a ci gaba da rike shi a gidan yari ba, yayin da zai ci gaba da jiran sauran zaman kotun da za a yi a nan gaba. Mai shari'a a kotun ta Magistrate Kim Theresa Molika ta faɗa wa Cruz cewa ana tuhumar shi da aikata munanan laifuka. Tuni dai aka bayyana dukkanin ɗaliban da suka mutu su 14 da malamansu guda 3. Mafi ƙanƙantar shekaru a cikin ɗaliban da suka mutu shine shekaru 14, sannan malaman da suka mutu a lokacin harin suna ƙoƙari ne su kare ɗaliban nasu daga ɗan bindigar.
Yunkurin da gwamnatin Somalia ke yi na kwashe 'yan ƙasarta da ke Libya fuskanci turjiya bayan da tawagar da ƙasar ta Tura ta gaza shawo kan bakin hauren Somalia masu ƙoƙarin tsallaka teku zuwa nahiyar Turai kan su guji wannan hanya mai cike da haɗari su koma gida. Bakin hauren Somalia sun faɗa wa mambobin tawagar gwamnatin ƙasar su cewa sun sha baƙar wahala wajen zuwa ƙasar ta Libya daga Somalia. Saboda haka suna ganin babu wani abu da zai iya sa su fargaba a rayuwarsu. Tawagar jami'an gwamnatin ta Somalia ta ce ta ga dukkan alamu ƴan ƙasar ta nata sun riga sun kuduri aniyar yin wannan tafiya ta teku domin danganawa da kan iyakokin nahiyar Turai. A ranar Litinin ta gabata mambobin tawagar gwamnatin ta Somalia suka isa birnin Tripoli. Sun kuma ce sun kai ziyara wuraren da ake rike da bakin sannan sun hadu da wasu bakin hauren a ofishin jakadancin Somalia. Amma kuma duk da haka mutane 11 ne kadai suka nuna sha'awar su koma gida. Kiyasi ya nuna cewa akalla ƴan ƙasar ta Somalia 5000 zuwa 6 ne suka yi kaura zuwa Libya da nufin tsallaka teku zuwa nahiyar Turai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Faransa sun yi kememe sun ce ba za su karbi mayakan jihadin kasar su da aka kama a fagen yaki a Syria ba da nufin a musu shari'a a Faransa bayan da aka kwashe kusan mako guda ana tattaunawa tsakanin kasashen yammaci kan makomar mayakan kasashen waje da aka tsare ake tsare da su. Amurka ta nemi a mika su ga kasashen su na asali da suka fito amma Faransa da Burtaniya sun ce sam ba za ta sabu ba. Wani jami'in diplomasiyyar Faransa da ya gana da muryar Amurka ya ce ko kusa da cimma matsaya ba a yi dangane da hakan ba. Jami'in diplomasiyyar ya kara da cewa Faransa na gudun cewa mayakan da aka kama za su yi amfani da kotuna wajen yada farfaganda da kuma kalubalantar adalcin da za ta yi musu. Sannan da zarar an sake su a fursuna za su iya gurbata tunanin fursunoni da ke ciki. Jami'in ya kara da cewa akwai sarkakiya a tsarin doka wajen hukunta mayakan jihadin Faransa a kasar waɗanda suka aikata laifuka a kasashen waje.
Turkiya ta gabatar da wata bukata ga Amurka wadda ke neman mayakan sa kai na Kurdawa da ake kira YPG a takeice da su janye daga gabashin kogin Euphrates a Syria. Sannan bukatar ta hada da cewa dakarun Turkiya da na Amurka su hada kai su aika da rundunar haɗin gwiwa a yankin Manjib a cewa wani jami'in Turkiya. Jami'in kasar ta Turkiya da ya gana da kamfanin dillancin labarai Reuters a yau Juma'a wanda kuma ya ce kada a bayyana sunansa domin ba a ba da umarnin sakin wannan bayani ba. Ya kara da cewa Amurka na duba wannan bukata da Turkiya ta gabatarwa sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yayin wata ziyarar kwanaki biyu da yake yi a Ankara. A daya gefen kuma Tillerson ya hadu da takwarar aikinsa na Turkiya Mevlut Cavusoglu inda tattauna wasu ta mai da hankali kan ci gaba da tsarin da Washington ke bi wajen taimakawa mayakan sa kai na Kurdawa yayin da yake jawabi a wani taron mani bayan labarai na haɗin gwiwa bayan ganawar tasu. Tillerson ya yi kira ga hukumomin Ankara da su rika takatsantsan aikin da suke yi a Syria. Yana mai jaddada cewa burin da Amurka da Turkiya ke da su a nan Syria duk ɗaya ne.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zamu fara da rahoton Najeriya inda jakadan Amurka a Najeriya ya bada tabbacin alwashin da Amurka ta sha na taimakawa wajen magance matsalar makiyaya da manoma a kasar yayin wata ziyara da ya kai jihar Taraba. Ga Ibrahim Abdulaziz dauke da rahoton.
Yayin wata ziyara da ya kawo jihar Taraba ɗaya daga cikin jihohin da ke mafama da tashi-tashin hankula cikin kwanakin nan da ke da nasaba da rikicin makiyaya da manoma, jakadan na kasar Amurka Najeriya Mr. William Stewart ya ce Najeriya ƙasa ce ma da ke da albarkan ma'adinai da wuraren noma da makiyo baya ko ga yawan jama'arta. To sai dai kuma ya ce abin ma takaici shi ne tashi-tashin hankula a kasar kan mai da hannu a gugu baya. Jakadan na kasar Amurka wanda ya ce ya zo ma jihar Taraba ne domin ya ga yadda jihar take da kuma yadda al'ummanta ma suke walwala ya ce ƴan Najeriya ba su kasance a yan Najeriya ba, muddin da babu kasar ta Najeriya, wanda kuma don haka ne ma kiran da ake kai zuciya nesa da kuma karatun tana zo domin ce da kasar gaba. Kana ya ba da tabbacin cewa kasar Amurka a shirye take ta taimaka wajen ba da dabarun magance irin tashi-tashin hankula da ke faruwa musamman a wasu jihohin Najeriya. Karfin Najeriya ya ta'allaka ne da yawan al'ummo da kabilu da mabambance-bambancen da ke akwai, don haka ya kamata ƴan kasar su yi amfani ne da wannan dama wajen kawo ci gaba mai ma'ana. ƴan Najeriya mutane da ke da kokari wajen neman na kai na fi jin daɗi aiki a Najeriya sabili da kwazon ƴan kasar ga kuma himma. To me zai hana samu haɗin kai? Amurka a shirye take ta taimaka da dabaru na magance irin waɗannan tashi-tashin hankula, a cewar jakadan kasar Amurkan.
if you did not have Nigeria, which means that every Nigerian.
To sai dai kuma a jawabinsa gwamnan jihar Taraba a Kedare Disan Isiyaku ya koma ta bu halin da jihar ke ciki yanzu, inda ya zargin shakulatin bangaro daga gwamnatin tarayya. Gwamnan ya ce amma kokarin da gwamnatin suke yi na neman samun zaman lafiya a jihar ya sa aka kafa dokar hana kiwo. Doka da ke ci gaba da jacece kuce, wanda a don haka ne ma ya mika kukumbara su ga kasar ta Amurka da ta tallafa musu domin a samu zaman lafiya a jihar da ma Najeriya baki daya.
I have brought a law of writing and everybody is against it, and I thought we should change from the archaic system to a modern system.
Haba, ai dole a tafi da zamani, wai ta yaya makiyayi zai dogo tafiya zuwa wata uwa duniya da mai kiwo? Ai wannan kuna da hazari, don haka ne muka kirkiro da wannan dokar, wanda wasu ke masu kanmu a kai sabili da sun jahilci dokar, a cewar gwamnan jihar Taraban.
And everybody is against it, and I thought we should change from the archaic system.
Tun da bayan kafa dokar hana kiwo da wasu jihohin Najeriya suka kaddamar ciki kuwa har da jihar Taraba, rayuka da dama ne masu gasalwanta yan kwanakin nan, batun da masana irin su Dr. Agosu Bamayi ke maganin fa akwai buƙatar katin ta natsu.
Abubuwan nan sun dade, kuma da can ana bin su a hankali, bai kai yadda ya kai yanzu ba. To amma lokacin da ya kamata a yi gyara da irin gyaran da ya kamata a yi bayi ba, an bari abun yana ta bacewa, yana ta dada muni, yana ta dada muni har ya kai yadda yake a yanzu da ya zama mana babban damuwa.
Wato akwai babban aiki kenan?
Akwai aiki. Idan za mu gyara wannan, za a nemi gyara ta hanyoyi da yawa, ba hanya guda ɗaya ba. Kuma gyara ne wanda zai ɗau lokaci, gyara ne wanda zai zama da wuya, amma idan akwai niyya kuma an bi ta da gaskiya, za a iya yi.
Dr. Agosu Bamayi kenan, wani masanin halayyar dan Adam da ma zamantakewar al'umma. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz. Har yanzu dai muna Najeriya, inda rundunar sojojin sama suka kaddamar da jirage marasa matuka masu dauke da makamai domin taimakawa wajen yaki da ta'addanci. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da rahoto.
The Nigerian Air Force has established Air Force Research and Development Center here in Kaduna.
Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar, ke magana kan cibiyar bincike da inganta fasaha da suka samar a Kaduna. Yace wannan cibiya wacce ta kunshi ziratin injiniyoyin sojin sama tuni cikin wani tsari na haɗin gwiwa da cibiyar kimiyya da fasaha na rundunar sun yi rawar gani sosai a fannoni da dama, wanda za a ma nuna kaɗan daga cikin ire-iren cigaba wanda suka samar na kayan yaki da yammacin yau.
Some of these achievements are on display this afternoon.
A jene dai aka kaddamar da jirgin saman sojojin maras matuki na leken asiri mai suna Tsegumi. Koda ba ga haka, Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce,
similarly, the Air Force Research and Development Center successfully repaired the CH-3A Amman combat aerial vehicle.
Kazalika, cibiyar bincike da cigaba na rundunar sojin saman Najeriya ta yi nasarar gyara karin wasu jiragen leken asiri marasa matuka da suka lalace kimanin watanni hudu baya saboda rashin kayayyakin gyara daga inda aka sayo su a kasashen waje. Kuma yanzu haka waɗannan jirage samfarin UCAB suna can, suna ta fafatawa can arewa maso gabashin Najeriya bayan da aka gyara su. Amma maganar da muke yanzu haka, jiragen na can na ta fama a arewacin jihar Borno.
As I speak, the UCAB is engaged in combat missions in the northern fringes of Borno state.
Air Commander Ahmed Tijani Babagamawa masanin tsaro ne da ya aiki a rundunar sojin saman Najeriya.
Ka duba abubuwan da ke faruwa yanzu da kuma irin shugabanci da suke da shi na su rundunonin mayaka na sama na Najeriya, saboda shugaba da ke da shi a yanzu ya kawo canji. Canji kuma wanda yake wannan canji da ya kawo na ci gaba ne a fannin wato training, wato zamanto a sa mutane su fahimci ma meye ake so a yi, kuma irin wannan ake so shugabanni su yi, kai capacity building, wato su ainihin sojojin kuma a nuna musu cewa da hazaka su akwai abubuwan da za su yi a cikin gida ba tare da sai an fita waje an samu ba. Wannan shine ɗaya daga cikin da abubuwan da shi Air Marshal Sadiq yayi, kuma ana samun nasarori.
Yanzu dai abin jira gani shine irin tasirin da wannan fasaha da kere-keren na sojin saman Najeriya zai yi, musamman a yaki da 'yan ta'adda na Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya.
Wai ka dikidin mutuwa mai bantuwa dutsen soja. To daga nan kuma sai Jamhuriyar Niger inda jami'an hamayya suka yi watsi da tayin sake komawa kan kujerun su na majalisar CNDP. Suna masu cewa ba su yarda da sabon kundin zaben kasar ba. Saboda haka wannan magana bata taso ba. Sulaiman Murbarma ya aika mana da rahoto daga Yamai.
Tawagar da ke karkashin jagorancin Roberto Su ta zo Niger ne a ci gaba da kokarin dinke barkar da ke tsakanin bangarorin siyasar kasar. Inda aka shafe kusan shekara guda ba tare da jam'iyyun adawa da na 'yan ba ruwanmu sun halarci taron majalisar CNDP ba. A wannan farkon wannan ziyara, jami'an na kungiyar OEF sun gana da shugabannin jam'iyyu 'yan ba ruwanmu, sannan a washe gari suka tantauna a dai bangare da jam'iyyu masu rinjaye, kafin daga bisani Kamalu Dayi ya zo ga 'yan adawa a wani yunkurin kawo ƙarshen kikakar da ke dabaibaye ayyukan na majalisar sasanta rikicin siyasa, wato CNDP. Sai dai 'yan adawa sun yi watsi da wannan tayi, kamar yadda shugaban jam'iyyar MDN kokari Annabo Sumaila jigo agugun 'yan adawa na FRDDR ya shaida mun.
Su bukatar su kwata ce, ah, su suna neman a gyara mu, kuma sai NDP a zo a zama a yi taron sai NDP tare da mu, mu muka ce sai NDP bun mutiya sai NDP, saboda sai NDP tana da kurakurai da yawa. Kurakuran ne tanki ba a gyara shi ba, bun mutiya sai NDP ba. Sai da ce mine da kurakura, muka ce kurakuran gashi nan. Sai NDP da aka karyanta group uku ne take zuwa sai NDP. Da su 'yan adawa da majority da 'yan babu ruwana, to yau su mai da sai NDP kamar na gungi ɗaya ne na gwamnati kaɗai. Su kaɗai suke ɗaukar decision kinsu.
Sun nuna fatan ku shiga hukumar zaɓe ta sai
ne, eh, sun ce mu je mu shiga cikin harkar sai ni, muka ce mu shiga cikin harkar sai ni tunda mu record ba, tunda muka tsaye sai ni kenan, sai labarin ki mai record ba. To tunda muka ce mu record ba kenan, duka ne wani sai ni ne wani sai inda duka mu rarrashu ba.
Su OIF me suka ce da ku bayan kun nuna musu damuwa akan waɗannan batutuwa?
To inda musu ga suka ce sai sun tai can zai shaida uwar gidan su, duka a maganar da muka yi in yaso a fare sa ai kuma da reporting abin da suka tsaida.
Jagoran tawagar ta OIF Roberto Su bai so yin wani dogon bayani akan abin da ke tafa da su ba, saboda a cewar sa nazo ne in karanci yanayin da ake ciki, saboda haka sai idan an kai karshe mutun ke da bakin magana in ji shi. Samun maslahar rikicin da yayi sanadin tabarbarewar dangantaka a tsakanin bangarorin siyasa wani abu ne da ya danganta daga abu guda ɗaya tak, in ji jam'iyyun FRDDR.
Sulhu ɗaya ne in sun komo sama kan gaskiya ana iya gyara aje, tunda mu yau da muka zo muna siyasa, idan mu zo mu ci iko ne gobe.
A yadda kuka yi tsayin gwamnati Jaki ba ganin watakila za su zarge ku cewa 'yan adawa ba kwa son a zauna lafiya ko kuma kuna gudun a gudanar da zaɓe a ƙasar nan?
Kowa sai neman hima gwamnatin gaskiya, tunda a yanzu ai shaudar mai soyayya ya ce lalle muna da gaskiya duk abubuwan da muka hodi.
A shekarar 2016 kungiyar OEF ta taka rawa wajen tace kundin rajistar da 'yan hamayya suka zargi masu mulki da tusa sunayen bogi a cikinsa da nufin tafka magudin zaɓe. Saboda haka a wannan karon kungiyar ta dukufa ga tuntubar masu hannu a sha'anin siyasar jamhuriyar Niger don ganin an kaucewa dukkan wata hayaniyar da ka iya haddasa cikas wa zaɓuɓɓukan 2021. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kuna sauraron muryar Amurka ne kai tsaye, yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe da minti 19, karfe 4 na yamma kenan da minti 19 a nan birnin Yamai da Abuja da Yaounde da kuma N'Djamena. Yanzu ga shirin duniya Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan wani harin bindiga da wani matashi ya kai wata makarantar sakandare a jihar Florida, inda ya halaka mutane 17. Sannan za ku ji yadda 'yan Afirka masu sana'ar tukin manyan motoci ke cin karansu ba babbaka a nan Amurka. Sunana Mahmud Lalo. Da farko an fara tuhumar tsohon ɗalibi Nicholas Cruz da laifin kisan mutane 17 a makarantar Marjorie Stoneman Douglas High School da ke jihar Florida. Cruz, wanda tsohon ɗalibin makarantar ne wanda aka kora a baya bayan da aka same shi da laifukan rashin ɗa'a, ya kuma jikkata mutane 16 a harin. 'Yan sanda kuma sun cafke shi ne a wajen makarantar ba tare da ya nuna wata turjiya ba, inda aka garzaya da shi gidan kaso da ke ƙaramar hukumar Broward. Shugaban 'yan sandan ƙaramar hukumar Scott Israel ya ce Cruz na ɗauke da bindiga ƙira AR-15 da kuma harsashe a lokacin da ya kai wannan hari.
Nicolas, I think we spell his name N-I-K-O-L-A-S, Cruz, was the killer.
Nicolas Cruz ne ya aikata kisan, an kuma kama shi, mun kuma fara yin daidai da shafin yanar gizonsa da kuma kafafen sa na sada zumunta. Abubuwan da muka fara ganowa abin takaici ne sosai.
Da safiyar ranar Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya nuna takaicinsa yana mai cewa maharin ya nuna wasu alamu da suka nuna cewa zai iya zama barazana ga jama'a, inda ya nemi mutane da su riƙa ba da rahoto kan irin waɗannan mutane tare da miƙa saƙon ta'aziyyarsa.
And we heard for the entire community of Parkland, Florida.
Muna taya baki ɗayan al'ummar Parkland alhini. Jihar Florida ta shiga yanayi na kaduwa da bakin ciki a kokarinta na neman mafita. Ga daukacin jami'an tsaro da waɗanda suka kai taimakon farko da malamai da suka nuna bajinta a lokacin wannan hari, muna miƙa godiyarmu ta musamman. Jim kaɗan bayan harin, na miƙa saƙon ta'aziyya ta ga Gwamna Scott da daukacin al'ummar jihar Florida, tare da yin tayin cewa kofa a buɗe take mu taimaka ta duk wata hanyar da za mu iya.
And our determination to assist in any way that we can.
Shi kuwa gwamnan jihar Florida Rick Scott ya gana ne da iyalan waɗanda harin ya shafa.
You know, I talked to my daughter today and said I'm sure every parent's doing the same thing. Is my child going to?
Na yi magana da ƴata yau. Na kuma tabbata kowane iyaye suna hakan. Shi makarantar da ƴata da sauran wurare da suke zuwa na da kariya. Na kuma san cewa jami'an tsaron mu suna iya bakin kokarinsu wajen ganin kowane yaro yana cikin yanayi mai cikakken kariya a wannan jiha tamu. Za mu kuma ci gaba da kokarin gano yadda za mu tabbatar da hakan daga darasin da muka koya a nan, tare da fatan hakan ba zai sake faruwa ba.
A halin da ake ciki, babbar Attorney General ɗin jiha ta Florida ta ce jihar za ta ɗauki nauyin jana'izar dukkanin waɗanda suka mutu da kuma nauyin ba da kulawa ta musamman ga iyalan da abin ya shafa domin su dawo haicinsu. Ta wani lamari kuma da ya sha bamban da wannan, a nan Amurka, sana'ar tukin manyan motoci na ƙara jan hankalin baƙi daga Afirka mazauna nan Amurka. Mamadu Diawara wani ɗan asalin Ivory Coast ne da ke zaune a nan Amurka, wanda ya jima yana harkar tukin manyan motoci.
Trucking is the freedom. It's the freedom and the money is right.
Sana'a tuka manyan motoci sana'a ce da ke samarwa mutum yancin walwala. Kuma kuɗin da ake samu na da kauri. Ba zan yi ƙarya ba. Mutum zai iya samun kuɗi fiye da wanda ke aikin gwamnati. Ka gane abin da nake nufi?
The average Joe, you know what I'm saying?
A cewar Diawara, masu tuka manyan motoci kan samu kuɗin da ya kai dala Amurka 200,000 a shekara. Kwatankwacin sama da naira miliyan 70 a shekara kenan. Sai dai duk da cewa sana'a ce mai cike da haɗari, wacce mutum kan kwashe sa'o'i yana tuki, amma aiki ne da zai baiwa mutum damar samun sabuwar rayuwa a sabuwar ƙasa.
Dole ne sai ka isar da saƙon kaiwa mutane kayayyakinsu. Haka aka gina wannan ƙasar. Darasin da na koya a wannan ƙasar shine, za ka iya zama duk abin da kake so ka zama ba tare da an yi la'akari da cewa ko ana aka haife ka ba. Wannan shine abin da na koya a wannan ƙasa.
Kamar Mamadu, shi ma Elias Balima daga Afirka ya zo nan Amurka, amma daga Burkina Faso, ya kuma kwashi shekaru da dama yana tara kuɗi domin ya sayi babbar mota. Amma a yanzu ya ce zai wuya rana guda ta wuce ba tare da ya samu aikin yi ba.
Wannan wata dama ce ga mutane irinmu da bamu nisa a karatu ba. Ko da yake aikin akwai gajiya, amma bayan wuya sai daɗi.
Sai dai duk da cewa Balima da Diawara suna ƙaunar Amurka da irin abincinsu da kuma irin walwalar da suke samu, suna sanar da cewa a wannan yanayi na siyasa da ake ciki, Amurkawa da dama na musu kallon su 'yan Afirka ne. Kuma a cewar Balima, yana iya bakin ƙoƙarinsa ya ga cewa ya guje wa shiga muhawara kan batun shige da ficen baki.
I know they are all politicians. Na san cewa duk 'yan siyasa ne. Ba na tsoronsa. Idan Amurka ba ta ƙaunar Trump, da bai tsinci kansa a wannan yanayin da yake ba na shugabancin ƙasar a yau.
Ga waɗannan matuƙa manyan motoci da suka kasance baƙi, siyasa ba ta da gurbi a cikin motocinsu. Hankalinsu yana kan yadda za su tuƙa motocinsu ne ba tare da sun fuskanci haɗari ba. Masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Jeff Costa da Arzuma Kamfore da kuma ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Mahmud Lalo nake cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Lokaci ne kuma yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku masu sauraro. Sakon farko na haɗin gwiwa ne daga Rilwani Ibrahim London Wuba da Ya'uba Tela da ke cikin tsohon kasuwar garin Wuba jihar Adamawa. Suka ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Hana makiyaya kiwo da wasu gwamnoni suka yi a Najeriya wani babban koma baya ne ga ɓangaren cigaban ƙasa. Domin noma da kiwo sun yi tushen cigaban ƙasa. Tabbas fitar da sanarwar ƙalubalantar zanga-zanga da ƙungiyoyin fararen hula suka yi a jamhuriyar Nijar da haɗin gwiwar jam'iyyun MRN da ke mulki suka yi samsam ba shi ne mafita ba. Yin adalci da kyautata rayuwar al'umma shi ne mafita kawai. Don haka muna fatan ƙungiyoyi fararen hula ba za su yi ƙasa a gwiwa ba har sai sun cimma ruwa. Sako daga Abubakar Kawu Girgir daga jihar Yobe. Assalam VOA Hausa, muna roƙon ɗan majalisar jiha mai wakiltar garku da kewayenta Abba na Baba da ya taimaka yawaye al'ummar garin Maida don cika musu alƙawarin da ya ɗauka musu na gina harabar masallacin Juma'a. Saƙon haɗin gwiwa daga Aminu Kano Maida, Garko da Adamu Sabi'u Wangara. VOA Hausa ba shakka matakin da gwamnan jihar Plateau ya ɗauka na cewa ba zai kafa dokar haramta yin kiwo a jiharsa ba, inda ya keɓe wuri na musamman na kiwon dabbobin makiyaya a jihar. Abin yabawa ne da kuma jinjina masa ƙwarai. Tabbas wannan mataki zai ƙara danƙon zumunci da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyayan jihar Plateau. Daga Ahmadu Abacha Mashina, Yobe.
Lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai, amma wannan karin a taƙaice.
Yan sanda a Najeriya sun ce wasu 'yan bindiga sun harbe har lahira wasu mutane 18 a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin ƙasar. Kakakin 'yan sandan jihar ta Zamfara Muhammad Shehu ya ce 'yan bindigar ɗauke da manyan makamai sun yi wa wasu mazauna karkara kwantan ɓauna ne a lokacin harin, kamar yadda kamfanin dalancin labarai na Associated Press ya tabbatar. Ya ƙara da cewa 'yan bindigar wani gungun masu aikata manyan laifuka ne waɗanda suka shahara wajen satan shanu. Kodayake wasu kafofin yaɗa labarai a Najeriya sun rawaito cewa mutanen da 'yan bindigar suka kashe sun kai 40. Amma da umarnin a cigaba da riƙe matashin nan ɗan shekaru 19 da ake zargi da kisan mutane da dama a Amurka bayan da ya yi wata takaitacciyar bayyana a gaban kotu. Nicholas Cruz, wanda ake tuhuma da laifuka 17 kan kisan da ake zargin ya shirya ya kuma aiwatar, ya bayyana ne a gaban wata kotu da ke jihar ta Florida. Ya halarci zaman kotun sanye da ankwa a hannayensa da kuma wata riga fursunoni. A lokacin zaman, lauyansa bai ƙalubalanci umarnin da kotun ta bayar na cewa a cigaba da riƙe shi a gidan yari ba, yayin da zai ci gaba da jiran sauran zaman kotun da za a yi a nan gaba. Yunkurin da gwamnatin Somalia ke yi na kwashe 'yan ƙasarta da ke Libya ya fuskanci turjiya, bayan da tawagar da ƙasar ta Tura ta gaza shawo kan bakin hauren Somalia masu ƙoƙarin tsallaka teku zuwa nahiyar Turai kan su guji wannan hanya mai cike da haɗari su koma gida. Bakin hauren Somalia sun faɗa wa mambobin tawagar gwamnatin ƙasar su cewa sun sha baƙar wahala wajen zuwa ƙasar ta Libya daga Somalia. Saboda haka suna ganin babu wani abu da zai iya sa su koma gida a yanzu.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, sai kuma injiniyanmu John, Hafsat ɗan mai sauri ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku nisa, domin ga Usman nan da tawagar shi ta yau da gobe.